of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na Maria Amerika ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman Yarce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 14 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa, ba mu kanin labarai.
Ukraine ta ce dakarun Russia sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa yakin Severo Donetsk. Shugaba Joe Biden ya kira ga 'yan majalisar dokoki da su gaggauta amincewa da yarjejeniyar takaita mallakar bindiga a Amurka. Pakistan na shirye-shiryen baiwa tsohon shugaban sojin ƙasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi sun yi mummunar arangama da 'yan ta'addan ISWAP a yankin.
Mun taso da wannan aiki na operation kuma gaba za mu tsaya ba, za mu ci gaba da aiki. So muna samun nasara sosai kuma kasashen nan sun zo haɗa kai muna aiki tare.
Za kuma ku ji cewa ɗaliban wata makarantar Islamiyya da ke Kumasi a Ghana su fiye da 30 ne suka jikkata sakamakon wata arangama da suka yi da 'yan sanda. Za ku ji dalili. Na tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa dakarun Russia sun lalata gadar ƙarshe da ta kai wa Severo Donetsk, lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin, wanda ya kasance wuri da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a kan kwanakin nan. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin Russia na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin. Magajin garin Severo Donetsk, Alexander Stryuk, ya ce duk da yunkurin da Russia ta yi na mamaye birnin, sojojin Ukraine sun tsaya tsayin daka. Gwamnan yankin Sahi Haida ya faɗa jiya Litinin ta wayar tarho cewa sojojin Russia ne ke da iko da kusan kashi 70 na Severo Donetsk, yana mai cewa ana ta kai har-haren sama akan kamfanin nan na sarrafa sinadarai da ake kira da Azot a birnin. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden yana son 'yan majalisar dokokin kasar su gaggauta amincewa da yarjejeniyar da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi na'am da ita, da nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga a Amurka da inganta tsaron makarantu da samar da ƙarin ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon yawaitar harbe-harbe da ake kashe Amurkawa da dama, ciki har da ƙananan yara, inda akan yi amfani da manyan makamai da aka mallaka ba bisa ka'ida ba. A ranar Litinin, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce wannan tsarin zai taimaka wa shugaban ƙasa cika alkawarin da ya yi wa iyayen Uvalde, Texas, inda aka bindige wasu yara 19 da malamai 2 a ranar 24 ga watan Mayu. Fitattun 'yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan yunkurin wani mataki ne na farko, yayin da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya faɗa jiya Litinin cewa gaba ɗaya wannan tsarin mataki ne mai kyau da ya zama dole na farko wajen sauya hakikanin tashin hankalin matsalar harbe-harben bindiga a Amurka.
Nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. To, sojojin Najeriya da Chadi da ke ƙarƙashin rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi sun yi mummunar arangama da 'yan ta'addan ISWAP a yankin. A wata sanarwa da kakakin rundunar, Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aikowa muryar Amurka, ya ce dakarun sun kai farmaki ne inda suka sami nasarar isa har Kangarwa da ke yankin ƙaramar hukumar Kukawa a jihar Borno ta ɓangaren Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Sojojin Najeriya da Chadi da ke karkashin rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadin a ci gaba da mamaye tsibiran da ke wannan ziri sun yi mummunan arangama da yan tadan ISWAP wanda ya kai su ga mamaye yankin da aka yi wannan fafatawa. Wata sanarwa da kakakin rundunar kawancen Laftinar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana ya ce sojojin sun kai farmakin ne a inda suka samu nasarar isa har Kangarwa da ke yankin karamar hukumar Kukawa a jihar Borno Najeriya, sannan suka mamaye zagayen lardin Metele da kuma Dogon Chuku inda suka yi gaba da gaba da mayakan ISWAP. Bayan dai an fafata sosai, sojojin sun kashe ƴan ta'addan da dama waɗanda suka rage kuma suka ranta a nakare. Dakarun kawancen sun kwato manyan makaman harba abubuwan fashewa na artillery wato mota da kuma wata motar yaƙi da ƙarin wata babbar bindiga ƙilar Doshka. Babban komandan rundunar kawancen tafkin Chadin General AK Ibrahim ya sha alwashin ci gaba da kai wannan farmaki ba kakkautawa har sai sun ga bayan ƴan ta'addan.
Mun taso da wannan aiki na operation kuma ba za mu tsaya ba, za mu ci gaba da aiki. So muna samun nasara sosai kuma kasashen nan sun zo haɗa kai muna aiki tare.
Su ma dakarun shiya na uku na dakarun tafkin Chadin na ci gaba da mamaye yankunan Tumbus ta bangaren kasar Chadi inda suka kai samame a tumbin Fulani da kudancin Arege inda nama aka kwato kayan fada da dama daga hannun ƴan ta'addan. ƴan ta'addan ISWAP a kasar ta Chadi yanzu sun fara yaɗa farfagandar nuna cewar suna da ƙarfi da tasirin da yafi na dakarun kawancen na MNJTF da nufin ƙarfafa gwiwar mayakansu da ta yi sanyi suke kuma neman su yi saranda. A cewar babban komandan dakarun tafkin Chadin General AK Ibrahim, ya nemi mayakan na ISWAP da ke son yin sarandar da kar su ji farfagandar shugabannin nasu.
Lalle in sun yi sarandar sun fito ba abin da zai same su, sun kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu, domin ƴan uwansu sun fito ba abin da ya faru. Muna nan muna operation in kewaye wurin nan duk ko ina muna nan. Muna da jiraki kwanan nan an kawo mana kayan yaki wato igwa MRAPs da sauransu duk suna nan ana operation da su. So dole dai su fito, in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma da su suka jawo ma kansu.
Wato inda fahimce ka a halin yanzu in mutum ya fito da kansa shi ya tsira kenan.
Mun samu Boko Haram a filin daga ai dole mu kashe su, amma in sun yi saranda sun fito to ko yanda za a tafi da su a je a yi bincike.
Yanzu dai abin jira a gane shi ne irin ƙarin tasiri da wannan samame na dakalin tafkin Chadin ke kaiwa a tsibirai daban-daban da suka zagaye wannan yanki na tafkin Chadin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Hassan Maina Kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Firaministan Koriya ta Kudu ya yi gargaɗi a yau Talata cewa katsewar jigilar kayayyaki da ake samu sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motocin dakon kaya ke yi a fadin kasar na iya yin mummunar illa da ba za ta gyaru ba ga tattalin arzikin kasar. Yajin aikin da dubban motocin dakon kayan suke yi a Koriya ta Kudu ya shiga kwana na 8 a yau Talata, kuma ya haifar da cikas ga harkokin sufuri da samar da kayayyaki wanda ya janyo asarar dala biliyan 1,200,000,000 a cewar jami'ai. Ma'aikatar sufurin jiragen sama ta ce motocin dakon kaya na ci gaba da haifar da tsaiko wajen jigilar kayayyaki kamar karfe, siminti, sinadarai da kuma tayoyi. Masu yajin aikin dai sun yi kira da a tsawaita matakan wucin gadi da ke tabbatar da mafi karancin albashi sakamakon tashin farashin man fetur. Masu motocin dakon kayan sun gana da jami'an gwamnati sau da yawa, amma kowane taron ana tashi ba tare da samun nasara ba. Fitaccen ɗan kasuwan nan kuma mai saka hannun jari Elon Musk zai yi magana da ma'aikatan Twitter a wannan makon a karon farko a wani taron kamfanin tun bayan kaddamar da shirinsa na dala biliyan 44 na mallakar kamfanin a watan Afrilu. Inji wata majiya a jiya Litinin yana ambaton sakon email daga shugaban kamfanin Twitter Parag Agrawal da ma'aikatan.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daliban wata makarantar Islamiyya dake Kumasi a Ghana su fiye da 30 ne suka jikkata sakamakon wata zanga-zangar da suka gudanar da ta haifar da mummunar arangama da 'yan sanda. Rikicin ya samo asali ne yayin da daliban suka buƙaci gwamnati ta gina tuddan hana motoci gudu a titin makarantar. Wakilin murya Amurka dake birnin Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani.
Na ga nan bala su huku su ya tenci bala ya banyo.
Yara na guda uku ke cikin school na. Yara na guda uku na kuma biyu na da asthma. Nazo su bari shiga injin duwa me yake faruwa cikin school na. Suki bari shiga school na. Kuma ga ambulance ina shiga ina da rogo ko don duke cikin school na ambulance ke kwasa.
Koke-koken wasu iyaye kenan biyo bayan hukumomi sun hana su shiga makarantar secondary ta Islamiyya, wato Islamic Senior High School dake birnin Kumasi, domin sanin halin da ƴaƴansu ke ciki biyo bayan tahoma gama da aka yi tsakanin daliban makarantar da 'yan sanda wanda ya sanadiyar jikkatar dalibai su fiye da 30. Rahotanni sun ce daliban sun yi zanga-zangar bukatar da a sanya tuddai don hana gudun motoci, kamar yadda wani malamin makarantar ya yi mini ƙarin haske.
Sunana Mr. Yusuf, ranar Juma'a gaban school wata colleague mu ta fita da mota ta miki anya, ke ta sama sari da turo-turo. To ina ga kuma anyan wurin shigan school yaran nan kullun suna magana wa motoci da su getere suna wahala wurin getere street saboda yanda motoci ke gudu. Suka tashi suka ce da su yi zanga-zanga su nuna damuwarsu don manya su ji a duba zan ko a ya musu speed ramp. Kira rigingimun ne aka gaito 'yan sanda suka zo. Sun zo kuma wurin control yaran da aka shigo dai rigingimu har da halbe-halbe yaran wasu suka ji ciwo aka je da su likita.
Hukumar ta yi amfani da barkonon tsohuwa tare da harsasai domin tarwasa ɗalibai masu zanga-zangar, abinda ya sanadiyar jikkatar wasu ɗaliban akasari mata da suka fuskanci matsalan ɗaukewar numfashi.
Saboda bindigan shebe gaba ne fadi daga abin dangane na fadi.
Al'umma da dama ne suka caccaki hukumar 'yan sanda bisa ɗaukar matakin ba sani ba sabo a kan ɗaliban, abinda ke ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin 'yan sandan da fararen hula a nan ƙasar Ghana. Alhaji Musa Akamonga, mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon jami'in bincika manya-manyan laifuka a hukumar 'yan sandan ƙasar Ghana, ya ce yawancin recruit ɗin 'yan sanda ba su cancanci da a ɗauke su wannan aiki ba, amma alfarma na 'yan siyasa ya kai su gurin.
Protocol na da yawa kaga wani ina hanguwa an san shi ba irin kirki bane, in ka bar ganin shi na zaga dan shi kaga shin kayan soja ko shin kayan police a nan wuri nan protocol nan ke ka wannan.
Sufaito jana din dakarun 'yan sandan kasar IGP Akufo Danpare ya isa makarantar tare da furta kalaman tsanyaye zukatan ɗaliban, ya ce
I made a couple of calls and urban roads and its leadership.
Na tuntubi hukumomi kuma domin gina waɗannan tuddan hana gudun motoci, amma yana bukatar da kurin ga kiyaye doka. In kuna da matsala ku sanar da malaman ku saboda zanga-zanga ba bisa ka'ida ba laifi ne babba.
To take the laws into your own hands.
Sarkin Musa wan jihar Ashanti Alhaji Abdulrahman Ibrahim da ya wakilci mai martaba Sarkin Zango Sultan Alhaji Umar Faruk Sa'id ya bukaci da iyaye su bar ƴaƴansu su koma makaranta saboda komai talafa.
Kowa da dariya da farin ciki ba fargaba saboda shi kowa ya bar yaran shi su zo makaranta.
To ni hukumar 'yan sanda ta sanar da dakatar da mataimakin kwamandan dakarun 'yan sandan jihar Ashanti tare da wasu 'yan sanda su biyu bisa zargin su da aikata ba daidai ba kan matakin tankarar yara dalibai masu zanga-zanga. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To bari kuma mu leƙa Niger, inda wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƙaurar jama'a, wato IOM, ya gano cewa galibin mutanen da ke shiga hannun masu sarrafa su akan hanyoyin da ke ratsa ƙasar zuwa ƙasashen Larabawa da na yammacin duniya da sunan cirani, mata ne da 'yan mata waɗanda ke tunanin samun rayuwa mai inganci a ƙasashen waje, lamarin da ke jefa su cikin tashin hankali. Wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai, Sule Muminu Barma, ya aiko mana da rahoton.
Kimanin mutane 666 daga cikin waɗanda suka fada tarkon masu safarar bil'adama ne aka ajiye a cibiyar OEM mai kula da 'yan cirani da ke Zandar. daga shekarar 2017 zuwa 2021 a cewar rahoton hukumar ta IOM. Wanne ya kara da cewa kashi 69 daga cikin su mata ne da kananan ƴan mata. Waɗannan mutane an yi musu rajista ne a zandar da Agadas da Arlit da Dirku da birnin Yamai, abinda ke nunin yadda fatocin mutane ke neman zama ruwan dare a wannan ƙasa. Ɗaliba a makarantar ilimin kimiyyar na'ura mai ƙwaƙwalwa Shamsiya Sabo na mai alakanta wannan al'amari da wasu tarin dalilai.
In dai kin saba da kuɗi, to ba za ki iya rayuwa babu su ba. Kenan duk inda za a kai ki za ki iya tafiya saboda ki samu wannan kuɗin. Wata kuma ta yi karatun ta nemi aikin ne ta rasa. Wata kuma akwai karatun akwai aikin ne amma kuma akwai kuɗin. Kenan idan duk waɗannan abubuwan ba su ishe ka ba, to za ta iya tafiya ko ina ne kuma za ta iya aikata ko mene ne.
Rahoton ya ambato wakilar hukumar OEM a Niger Barbara Riggs, tana cewa kyautawar fahimtar da ake samu a ayyukan haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da hukumomin ƙasar ta taimaka sosai wajen gudanar da wannan bincike da zai ba da damar tallafa waɗannan mutane. Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata ta APES Hasharabi Shubo Magashi na da irin wannan ra'ayi.
Wajen Agadas nan ne hanyar da ake a fita a tayi tuce Algeria ko kuma su tayi Libya. Kasashen ne duka na wajen Laraba ne da suke koyi aiki da kaɗan-kaɗan kana yi kana huci. Ina shi sa ake ganin mata suka yi yawa kuma. Kun wannan masu huci masu huciya da suke nan akwai an yaudara da yawa. Akwai wanda a cikin sunan sana'ar su ce a tuci masu tahiya bulaguro. Kawo takarda kaza, kawo kuɗi a bada takarda kaza, kawo kuɗi. Wasu matan akwai masu takardan ma da suke zuwa a amshi a ba a sa sunan wani saboda an amshi kuɗi.
Haka kuma an gano cewa kashi 56 daga cikin 100 na waɗannan mutane 'yan Najeriya ne da ke neman ratsa Niger don zuwa ƙasashen yammaci, yayin da kashi 23 daga cikin su 'yan Niger ne, sannan sauran kan fitowa daga ƙasashen yankin kudu da Sahara. Dan rajin kare haƙƙin jama'a Dambaji Son Allah mamba ne a kwamitin haɗin gwiwar hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu CNLTP mai yaƙi da fatocin mutane.
Ya kamata a tauni tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Gwamnati sai ta ɗauki matakinta na iko, tunda akwai wajen da babu tsaro mutane dole su gudu, sun gudano ba su da abin da suka ci, kuma nan babu mai taimaka musu, kuma waɗanda adda waɗancan mugun hali na jigilar ɗan adam kusu sun yi raba da gasa shi, inda adda matsala ta talauci kuma a kare su. Waɗanda a cikin wannan abin in an kama su to a buga musu doka, tunda akwai doka wartacce ta hana wannan abubuwa.
Kashi 38 daga cikin 100 na waɗanda aka ajiye a cibiyoyin kula da baƙin haure mutane ne da aka saka cikin harkar karuwanci ko kuma ake ƙoƙarin shigar da su cikin wannan haraka. Yayin da kashi 21 daga cikinsu ana ci da guminsu ta hanyar aikatau da wasu sauran ayyukan ƙarfi, sai kashi 23 na rukunin waɗanda ake tilastawa shiga sana'ar bara a cewar hukumar ta OEM. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mummuni Barma. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11 ne na safe da minti 18. Ƙarfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashoshinmu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet akan voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen Hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun karanci da tsadar takin zamani a kasar Ghana. Bankin kasar dai ta ba da umarni ga manoma da su kuma amfani da takin gargajiya maimakon sa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu Hamza Adams ya tattauna mana da wani jami'i a hukumar kula da harkokin noma a Ghana, Hamza Gareka.
Hali yanzu ina ofis na hukuma da ke kulawa da harkar noma a nan jihar Ashanti, a inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'ai ƙarƙashin hukumar kula da harkar noma a nan ƙasar Ghana, tare da ma'aiwatar da bincike ko kuwa nazari na yau da kullum kan harka na shuka da dai sauransu, wato Malam Jafar Dankwabiya. Za mu tattauna da shi ne bisa irin tasiri da aka samu na sarrafa ko kuwa samar da ainihin taki na gargajiya, biyo bayan kasashe da dama a sassa daban-daban na faɗin duniya sun tsinci kansu cikin yanayi na damuwa sakamakon matsala na karancin wato takin zamani, biyo bayan rikici da ake ci gaba da yi a Ukraine gabaki ɗaya. Minista wanda ke kulawa da harka na agriculture a nan ƙasar Ghana a baya-bayan nan ya sanar da cewa gwamnati ta fara ainihin sarrafa wato taki na gargajiya a yunkurinta na neman magance wannan matsala da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya. Malam Jafar, ya ka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka na samar da wato taki na gargajiya?
Wuri biyu mu muke kallon shi. Farko shi mu ce bakin ciki, na biyu shi ne murnan samun mafita. Kan mu yi batun murnan da muka yi na samun mafita. Da farko zan fara kan me yasa muka kai haka, muka kai ga inda muke yau, sa'annan zo in yi batun mafitan da muka samu. In ka doki taki na zamani, taki na zamani ba abu ne da manoman Ghana waɗanda suka shude suka san shi ba. Manoman da sun saba da taki na gargajiya, halashe in ce ma wasunsu yau in ka ce musu su yi amfani da taki na zamani yana yi musu wuya sosai. To amma kaman la'alla sai in ce tsakanin 1960 zuwa 1970 muka fara samun kanmu cikin wanga masala na aiki da taki na zamani. Kasa da kanshi, halittan da aka yi ma kasa shi ne an sarrafa shi, shi ne wanda ya yi shi ya sarrafa shi ya sa mai ababen da zai taimaki kowane abu ke sirowa daga shi. Shi sa ilimin kimiyya ya bari mun san cewa akwai ababai uku waɗanda itace ko abinci yake nema, shi ne na farko ana kiran shi nitrogen, na biyu phosphorus, na uku potassium. Waɗanga ababai tun da suna cikin kasa. To amma in ana shuki, abincin da ke kasa ko da yaushe wannan abincin nan ake girbewa ana ci. Shi yasa in ba a mayar wannan abincin nan an ba kasa ba, gaba ya kai ba wannan abinci kasa. Shi yasa in kai shuki ba abincin da wannan shukan zai iya dauki, shi kaga kaman muna kiran shi infertility. Shi yasa kasan ba ta iya ta taimake mu wurin noma. Shi yasa da aka yi bincike aka ga kaman a'a, kasa ta yi rauni, ta gaji, saboda mun karbi abincinta da yawa mun kiya mayar mata abinci. Shi aka ce to shikenan, me za a samu ya zamana da kasa shi yau gobe kaga resource. Shi ya kawo muka kai ga taki na zamani. Me ke cikin taki na zamani? Illa abu ukun da na tun riga na kirga, shi ne nitrogen, phosphorus da potassium. Shi sa in muka sa taki na zamani kai shuki nan zuwa bakwai da ya shi kaga kaman shukinka ya sake. Shi sa foundationin abun da ya sa manoma, musamman manoman Ghana, in ka duba taki na zamani saboda yana ba da resourcin shi da sauri fiye da taki na gargajiya, shi manoma suka ga kaman a'a, har inda wannan yaya ya taimake mu, to bari mu koma kan shi mu bar taki na gargajiya. To tun wannan zamani zuwa yau, wannan taki na zamani ya zama mana jiki, amma samun shi da wuya. Saboda takin zamani nan kasan mu Ghana ba mu da ma kayan da ake dauka a yi shi, kayan sarrafa shi da kanshi ba mu da shi. Shi yasa in dai ka ci abincin da samun shi ya yi ma wuya, to kasancewa gaba ya zo ya kai lokacin da baka samu wannan abinci, shi muka samu kanmu ciki yau. amma taki na gargajiya abu ne da mu da kanmu muka zabi muka ce mu kanmu kanmu mu bar shi ba mu su amma tana nan jiran mu kuma koya akai mun koma kanshi abun da yasa yau muka ga kanmu cikin ana komawa ana neman taki na gargajiya saboda takin zamani yau mu duka mun san cewa kudin shi manomi na Ghana bai iya ya samu wannan kudi ya sai na biyu abun da kanshi samun shi na da wuya ba saboda ma fadan Ukraine ba yin shi da kanshi yana da wuya
masu sauraro anan zamu nasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku kashi na karshe yanzu a madadin Mallam Jafaru dan Kwabiya da kuma wakilin Makomasi Hamza Adams sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla to ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email
Bari mu fara da sakon Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa inda suka ce Assalamu alaikum karbe iko da ƴan tawayen M23 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suka yi a wani garin Buna Ghana mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya Allah ya kyauta Babana na Alhaji Nuciya wacce kai kakakin muryar talaka ta jihar Yobe tare da Maryama Mero autar mata wacce kai daga jihar Yobe kuma cewa suka yi salam VOA Hausa katsewar wutar lantarki da aka sake samu a Najeriya ba komai ya jawo hakan ba illa zagon ƙasa da yayi katutu a ma'aikatar samar da wutar lantarki na ƙasar saboda haka akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta gudanar da binciken gaggawa domin gano gaskiyar abin da yake faruwa sai sakonmu na ƙarshe daga Shehu Adamu Rijau yace tabbas idan har manyan jam'iyyun siyasar Najeriya na son samun ƙuri'un mu a zaben 2023 to ya zama dole ne su dauki matasa a matsayin mataimakan ƴan takarar shugaban ƙasa ganin cewa dukkan su dattawa suka tsayar a matsayin ƴan takarar shugabancin ƙasar tamu kuma sanin kansu ne na cewa mu ne ruhin zabe to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku
an gaishe ki Hanifa Kabir Isa yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice
Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa dakarun Russia sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri ne da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a ƴan kwanakin nan Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin Russia na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden yana son ƴan majalisar dokokin ƙasar su gaggauta amincewa da yarjejeniyar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka yi na'am da ita da nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga a Amurka da inganta tsaron makarantu da samar da kayan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon yawaitar harbe-harbe da ake kashe Amurkawa da dama ciki har da ƙananan yara inda akan yi amfani da manyan makamai da aka mallaka bisa ka'ida ba jami'ai a Pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin ƙasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa in ji majiyoyin gwamnati
to masu sauraro ta haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi sai mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi